أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس، ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس، ثم يقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين. ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالإضرار أن هذا ليس هو ذاك، مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول، وأنه مفارق عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا، وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه، والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر. ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله، ولا رب كل ما تحت فلك القمر، ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنه لو كان حقا لكان حجة عليهم، فإن لفظ أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية. نعم، فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب. وروي لما خلق الله العقل، فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه خلق قبله غيره، وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا، يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، لا يراد به قط في اللغة جوهر قائم بنفسه، فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل، ما عنا قد بينا في مواضع أخرى فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح، وأول ما ذكروه من المجردات والمفارقات. نعم، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجرده النفس من المعقولات القائمة بها، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. والمقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله، كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضمونة بها وغيره، مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية، ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول، ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفى، وإن كان الشفيع قد لا يدري وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا، كما قد بسط في موضع آخر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وانا يمجي نرانا لتنم نوى قوتان يو نمسلين تنوى da ya ko 30 me yasa wai duk wata sai a cire daya
yau 30
ku ji tsoron Allah ku watan ku baya cika har abada ah kullun nazo aka zo karshe sai ka ji sun zare daya baya halatta haka annabi cewa asharu hakaza wa hakaza amma ku sai ku dawo hakaza ku yadda hakaza ta biyu
na'am
kawai ku cika shi yau 30 ga Rabiul Awwal hijira ta manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1429 kuma yazo daidai da nawa 7 ga watan 4 miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako cikin wannan littafi mai suna qa'idatul dalila fi tawassul wal wasila wallafa shaykhul islam ahmad ibn abd al halim ibn abd al salam ibn taymiyah al harrani al dimashqi mai rasuwa shekarar hijira 728 kuma wannan shine darasin mu na
39
to wannan darasin mu shine na 39 ko shi ma za a zara daya to ibnu taymiya ya karkato akalar dokin sa yana sukuwa cikin wani fage wanda yana dan saurin wahala yana dan saurin fahimta yana da wahalar ganewa kamar yadda a wancan satin muka fara magana ibnu taymiya yana magana akan almustalahatul haditha da kuma atharuha fi fahmi muradillahi wa rasulihi wato saban yare ko ma'anoni da za a kirkira a ba mu wasu lafuzza wanda suna da ma'anar su ta asali amma a ba su wasu ma'anoni sababbi waɗannan sababbin ma'anonin su yi tasiri wajen fahimtar muradin ubangiji da na manzansa kawai da muka yi misali ko shi kansa ya mana misali a wancan darasin da ya gabata yana maganar kalmar al-istishfa'u ce al-istishfa'u talabu shafa'a amma sai aka zo aka yi amfani da ita kamar yadda yake cikin wannan hikayar marar inganci aka yi amfani da al-istishfa'u ana nufin at-tawassul ce wannan kuma ba shine abin da larabci yake nunawa ba ya kawo mana har ila yau misalin kalmar al-muhdith ko al-muhdath ko al-makhluq ko al-masnu' to wannan baitushi yake ta yi har yanzu yake cewa wa kadhalika yad'una al-mala'ika yad'una lafz al-mala'ika ala ma yuthbitunahu min al-uqul wan-nufus wa quwa an-nafs in ba manta ba a baya mun yi dan bayani akan waɗannan lafuzza da ibnu taymiya yake kawo wa lafuzza ne na falsafa malaman falsafa suna tabbatar da wasu abubuwa da suke kiran su al-uqul al-ashara ko kuma an-nufusul falakiyya abinda suke fada suna cewa wato ubangiji farko ya halicci al-aql abinda suke kiran shi al-aql da hausa mu za mu ce hankali amma su wannan abinda suke nufi da al-aql wata fawa ce wacce takan haifar da wasu abubuwa to wannan al-aql din na farko da aka shi ne al-aqlul awwal wanda samuwar ubangiji take hada da samuwarsa wato ubangiji ba zai san bai zama ubangiji ba sai tare da samuwar wannan al-aqlul awwal din a yadda su falsafa suke fada shi ko wannan al-aqlul awwal din ta hanyar sa ne aka samu al-aqlus thani da kuma an-nafs al-falakiyya wato akwai falak akwai al-aql din bayan al-aql din akwai kuma falak kamar irin su sammai sama ta farko har zuwa ta bakwai kamar irin su al-kursiyyu al-arsh wadannan duk suna kiran su al-aflak to kowanne al-falak yana tare da wani abu da suke cewa an-nafs an-nafs din nan shi kuma kamar shine abin da yake juya wannan falak din yake motsa shi kamar misali kace ranan nan akwai wani abin da ubangiji ya halitta ya sanya tare da ita wanda shine yake motsa ta kamar duniya da muke ciki akwai abin da yake jujjuya ta kamar yadda dan adam jikin dan adam baya motsi sai da annas sai tare da ran da yake cikin sa in aka zara ran jikin ya daina motsawa to shine suke cewa waɗannan al-uqul din suna tattare da annas din da ita ke su suke juya al-aflak abubuwan da muke gani na halittu manya-manya har zuwa kan dan adam to kowane al-aql yana haifar da al-falak da annas har aka zo kan al-aql al-ashir shi suke kira al-aql al-fa'al wanda suke cewa shi kuma duk abin da yake karkashin falak na wata ma tahta falak al-qamar shi wannan al-aql al-ashir din ko al-aql al-fa'al shine ya haifar da shi abinda suke so su ce anan ubangiji daya ne la yasduru minhu al-kathra shi kadai ne baya haifar da abubuwa masu yawa wajen haifar da abubuwa masu yawa an sa madda abu daya ne su kuma ababan nan guda ɗaiɗai ku su ne suka haifar da abubuwan da ake gani masu yawa wannan tunani ne na maguzawa ba tunani ne na musulmi ba duk da cewa an samu wasu daga cikin falasifatul muslimina ko waɗanda ake ce musu falasifatul muslimina sun yi kokarin su musuluntar da wannan tunanin har ma su nuna cewa su kansu annabawa abinda suka zo su karantar kenan sun zo su karantar da irin wannan aqida aka samu wasu baragurbin masu jingina kansu ga sufanci su ma suka zo suka rungume waɗannan abubuwa suka ci gaba da ainihin yada su a matsayin cewa aqida ce da annabawa suka zo da ita to shine Ibn Taymiyyah ana yake cewa waɗannan al-uqul da suke tabbatarwa ko kuma waɗannan annufus al-falakiyya da suke tabbatarwa suna kokarin su yi waɗanda suka jingina kansu zuwa ga musulunci amma kuma suke kare ra'ayin falsafa na Yunan kamar falsafa ta Aristo ko al-muthul al-aflatoniya suke kokarin su dauki maganganun Aristo ko maganganun Aflaton su fassara shi da maganganun annabawa ce ai annabawa ma da suka zo da lafazi kaza suna nufin wannan abin da Aristo limamin mutanen Greek ya faɗa kamar misali waɗannan al-uqul din su ce ai mala'iku ake nufi ko al-aql al-fa'al su ce ana nufin mala'ika Jibril ko an-nafs al-falakiyya su ce ana nufin lawhul mahfuz wato su dauki waɗancan lafuzza na maguzanci sai su dauko lafuzza na musulunci sai su kokarin fassara waɗancan da su ce to kaga wannan duk barna ne ka dauko wani sabon yare wanda ba shi da tushe su ce da shi ne kuma zaka fassara yaren da Allah da manzansa suke magana da shi wannan shine a takaice a dunkule abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa wa kadhalika yaz'una lafzal mala'ika suna sanya lafazin nan na mala'iku alama yusbitunahu bisa ga abinda suke tabbatarwa min al-uquli wan nufusi wa quwwat nafsi quwwat nafs abinda suke cewa quwwat nafs suna cewa ita annabta tana da wasu khasa'is guda uku wasu abubuwa da take banta da su guda uku da annabi ba zai zama annabi ba sai yana da su abu na farko al-quwwatul ilmiya ko kuma al-quwwatul qudsiya ita wannan al-quwwatul ilmiya din da ita ne yake samun ilimi ba tare da ya koya ba nabiyu yana da al-quwwa at-takhayyuliyya wato wani abin da zai sa shi ya dinga hararo abin da baka ganin shi ka taba shi ko ka ji shi ko ainihin ka saurare shi wani abin da kawai a kwakwalwa ne zai rika yawo to dole yana da wannan power din tattare da shi wanda zai dinga suranta wasu abubuwa a kwakwalwarsa waɗannan abubuwan da zai dinga suranta a kwakwalwarsa wani lokaci zai dinga jin sauti wani lokaci zai dinga ganin kamar abin da mai mafarki yake gani na mafarki zai dinga ganin wasu abubuwa haka wasu surori wasu jukkuna a cikin mafarki sannan kuma ya dinga jin wasu wani sauti kace to waɗannan jukkuna din da yake gani su ne mala'iku wannan sautin kuma da yake ji shine maganar Allah sannan kuma sai abin al-quwwa nafsaniya ko kuma al-quwwatu al-fa'ala ita ce quwwa ta uku wacce ita kuma wannan quwwa din da zai zo yana da ita ita ce za ta sa yayi tasiri a duniya za ta sa shi yayi tasiri a cikin al'umma a cikin jama'ar da aka turo shi don haka duk mu'jizozin annabawa sai su fassara su da wannan lafazin ko da wannan ma'anar ta al-quwwatu al-fa'ala karamomin waliyai ce al-quwwatu al-fa'ala ce hatta abinda yake faruwa ga matsafa duk suna fassara shi da cewa quwwat nafsi wato ubangiji ya sanya musu wani abu a tattare da su waɗanda za su iya jirkita akalin abu ɗabi'ar abu ka ganshi ba yadda ka saba ganin shi ba, ko yayi abinda ba a saba ganin yayi ba. An gane ko mu'jizan annabawa kamar rikidewar sanda ta zama macijiya ko kumurci, sai su ce wannan kuwan nafsu din ci ta sa sai yayi tasiri cikin jama'a, sai jama'a suke ganin sandar gata nan ta rikide ta zama abin nan. Kaga duk wannan akwai kaskanta matsayi na mu'jiza da matsayi na annabta, domin a wannan a irin wannan yanayi ba sa bambance tsakanin mu'jiza da sihiri. A gurin sai da sihiri muke cewa rufa'ido, to haka su ita ma mu'jizar a gurin su haka suke mata irin wannan fassara rufa'ido. An gane ko? Kaga akwai kawo rudani da kokarin daidaita wanda yake zababbe da na Ubangiji da kuma wanda yake bin tafarkin shedan shine mai sihiri. To wannan shi suke cewa alqua abin nan, sai suke cewa quwwan nafs. Yace wa lafzul jinni wash shayatin ala ba'd quwwan nafs, sai lafazin aljani da shaytan shi ma sai su ce yana nufin quwwan nafs, maimakon a ce akwai wasu halittu da Allah ya halitta na musamman wanda ba ma ganin su, ko da su suna ganin mu, innahu yarakum huwa qabiluhum min haythu la tarawnahum, maimakon su tabbatar da aljannu da wannan ma'anar, sai a'a ai aljani kawai ruhi, wani ruhi ne tattare da kai, ko shaydan wani ruhi ne tattare da kai wanda zai iya sa ka zama mutumin kirki, zai iya sa ka lalace. In ya sa ka zama mutumin to wannan ruhi ne abin da khairi, in kuma ya sa ka zama mutumin banza ruhi ne wanda yake shirir. To kaga wannan kokarin tawilin lafazi ne na aljani ko na shaydanu, maimakon ya zama wata halitta ce mai zaman kanta, sai a nuna a'a wani abu ne tattare da ɗan adam kawai. To duk wannan Ibn Taymiyyah yake cewa kokarin canza harshen da annabawa ko harshen da alqur'ani ya sauka da shi ne, sun mai kuluna da wannan tawilin kuma sai su rika cewa nahnu nuthbitu ma akhbara bihi al-anbiya wa aqarra bihi jumhurun nas min al-mala'ikati wal-jinni wash-shayatin, mu muna tabbatar da abinda annabawa suka bada labari da shi ne, muna tabbatar da abinda daukakin jama'a suka yadda da shi na mala'iku da aljannu da shaydanu. Tare da cewa ba haka bane, annabawa da suka ce mala'iku abinda suke nufi daban, shaydanu abinda suke nufi daban, aljannu abinda suke nufi daban, ba sa nufin abinda waɗancan ba ta gari suke nufi da waɗannan kalmomin. Kun san ko a ƴan shekarun nan kamar Muhammad Abdo tsohon mufti na ƙasar Masar wanda ya rasu hijira, wanda ya rasu miladiya 1905, ko shi a cikin irin bayanan da ya yi da tafsiran da ya yi, duk inda lafazin aljani ya zo ko lafazin shaidan, to tawili yake masa, yana cewa babu wata halitta da aka yi sunanta shaidan ko aljan, a'a ruhin dan adam ne kawai. In ya rikide ya zama na kirki, to shikenan mutum ya zama zai zama mutumin kirki. In ya rikide ya zama banza, to shikenan ya zama aljan. Ruhin nasa shine aljan kawai, nafsin da yake tattare da shi shine yake zama na kirki, shi kuma ne yake lalacewa. In ya lalace shine aljan. Saboda haka shi agunsa baya tabbatar da wani abu sunan shi aljani, bai yadda akwai aljani ba, bai yadda akwai wasu shayadin ba, ba ruhin da kake da shi ba. Wannan ruhin da kake da shi shine zai iya zama shaidan kawai. To a cikin tafsirin sa, kamar yadda aka gani a tafsirul manar wanda dalibin sa ya tattara daga cikin tafsirin sa Muhammad Rashid Ridha kafin ya barranta daga irin akidojin sa, to haka irin wannan abin nan. Akwai wani da ya ridda a shekarun baya ana kiran shi Nasir Abu Zaid, ina jin wasu daga ciki sun ji irin kuran da ya tayar a Masar, aka yi ta rikici, aka yi ta rubuce. Nasir Abu Zaid malami ne a Jami'atul Qahira, kuma yana malami ne wanda yake karantar da ulumul Qur'an, sai ya rubuta bahasi, wato bincike da ya gabatar don a kara masa matsayi ya zama profesa a wannan fannin da yake koyarwa. To abin da ya rubuta din kusan duk ya karyata abin da Al-Qur'an ya zo da shi, shine malamin ulumul Qur'an, amma kuma ya karyata abin da duk Al-Qur'an ya zo da shi, domin abin da yake nunawa ma kawai Al-Qur'ani ma kawai dabaru ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ne kawai yake so mutane su zama mutanen kirki, ya tashi ya samu Larabawa ba mutanen kirki ba sai yake so su zama mutanen kirki shine sai yake ta musu dabaru yace musu akwai aljanu akwai shedanu akwai wuta akwai aljanna akwai kaza akwai hasada akwai ki duwa da nan babu su a hakika babu su amma da yake mutane sun yadda akwai kuma za su ji tsoro idan yayi musu barazana da abin ciki na sai amfani da abin ki in kai kaza akwai wuta in kai abin kirki ko akwai aljanna alhalin a hakika abin babu shi to kaga wannan ƙaryata manzanni ne magana ce ta falasifa falasifa abinda suke cewa annabawa da aka aiko khitab din sa khitab ne jumhuri kun san abinda suke cewa al-khitabul jumhuri shine kawai ka zo kai magana dan ka gamsar da gamarin jama'a marasa tunani amma kai a zuciyar ka ba da gaske kake ba kamar yadda ɗan siyasa zai zo zan muku kaza zan muku kaza siyasa ƙarya yi amma mutanen da suke sauraron shi saboda ya rena hankalin su sai su yadda ai in da kuka zabe ni kaza kaza wani abu ma ba zai yiwu ba kamar yadda da za a ce za a muku fanfan fura za a yi to jama'a da yake ba tunani za su yi ba sai su ta ta ihu sun samu wanda za su zaɓa wanda shi kuma ya san ba gaske ƙarya yake to wannan shi da suke cewa al-khitabul jumhuri to wai annabawa da suka zo irin wannan salo suka bi wajen su iya gamsar da mutane har su bi su su zama mutanen kirki ce in kun yi aikin kirki kaza kaza akwai aljanna wacce take cike da kaza da kici da kayan dadi iri kaza iri kaza iri kaza su kuma mutane din su ji dadi kowa sai ya so yayi amma ba da gaske bane akwai wannan siyasa a nan Kano shekaru da suka wuce da dadewa ya taba cewa magana ce mara daɗi kuma magana ce wacce ya samo ta watakila a cikin littafai irin na su waɗannan falasifa cewa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayo ne da shi shi da ya kira mutane ya ce su bi shi su zabe shi bai ce anan za su gani ba sai ya ce ma hada a can za ku gani kaga magana ce da yake yi wanda wani wawa sai ɗauka yaban annabi sallallahu alaihi wasallam kaga zagin sai ce wayo ne kaga in abin da ya ce wayo ba gaskiya ba ce ana dai so ne kawai a jawo ka ta wata hanyar da ba za ka gane ba wai su 'yan siyasa su tunda a nan suke cewa za a samu kaga in suka zaɓi mutum dole su zura ido su ga abin da ya ce zai basu ɗin ko ba zai basu ba wai amma shi manzo Allah sai ya ce an a haɗa a can wai a lahira saboda kaga a nan ba za a je kofar gidansa a ce yaya mun yi imani ya ba ka kawo mana kaza ba kawo mana kaza ba an gane ko to wannan maganar falasifa ce suke cewa al-anbiya khitabuhum khitabul jumhuri magana ce ta 'yan tasha magana ce ta gama gari kawai dan ayyudar jama'a to shi ma wannan Nasir Abu Zaid abinda ya rubuta kenan cewa da abubuwan nan da suka zo a cikin Al-Qur'ani na wuta da aljanna da waye da waye kawai da baro ne dan a sa Laraba su zama mutanen kirki amma daga a bisa hakika babu waɗannan abubuwa irin su kalmar sihiri hasada da waye da waye duk babu su ko da Al-Qur'ani ya zo da shi amma ba gaskiya ba ne to ya gabatar da wannan yana son wai a bashi professor a harkar ulumul Qur'an wato wai yayin zurfi ya nitse sosai wajen fahimta Al-Qur'ani sai ya nitse cikin fasaha to shine da su abin nan committee da aka ba wanda za su duba abin suna duba sai suka rarrada ce karara mutumin nan yayi shi to shine nan da nan abin har ya fito gari irin su wannan Dr. Abdulsabur Shahid suka rubuta abin nan takarda suka shigar da kara cewa wannan mutum ya yi ridda ya dawo musulunci in bai dawo musulunci ba to a ɗauki matakan da ya kamata kotu ta ɗauka a kansa su ba su ma ce a kashe shi ba don sauran ba zai yiwu ba suka ce a na farko a kore shi daga inda yake koyarwa domin ba zai kamata a sa 'ya'yan musulmi a gabansa ba da sunan malamin addini ne yana zirintar da su na biyu aurensa da matarsa Araba ita musulma ce shi arni ya yi ridda duk dai suka kawo hukunce-hukuncen da ya kamata a ɗora wa mai ridda ba magana kisa a ciki to aka shiga shari'a alƙalin farko sai yake hukuncin cewa ai wannan mutum ya yi ridda saboda haka abinda aka nema din nan dole a yi shi to nan ne fa 'yan ba ruwan Allah suka shiga rubuce-rubuce a mujallu aka dinga zage zage aka ce ta'addanci ya kai har kan teburin alkali har a saman teburin alkali ana samun ta'addanci kuma yanzu wai alkalin da ya mai hukunci da cewa yarda shi kuma ran da nan sai ofisoshin jakadancin kasashen waje dan da nan sai suka dinga kiran sa in yana son makafa mafakar siyasa to dama dai iska abin da yake so kenan dama duk wanda yake so wai arna kasashen arna su karbe shi su rungume shi su kira shi su bashi masa shikenan sai ya zagi Allah da manzon sa sai ya zagi musulunci wannan shine ita ce gadar da zai taka ya kai inda yake so to dama abin da yake bukata kenan Italy, Belgium, inani nan nan sai aka bude masa kofofin jakadanci cewa yazo maza in yana san kada a samu wani dan bindiga dadi ya harbe shi yanda aka yi ba wani shi farat foda shi ma da irin wannan aka samu dan bindiga dadi ya harbe shi shi maza rayuwarsa tana hadari yazo su bashi mafakar siyasa har ne yanzu yana can matarsa kuma da ake kokarin a ceto ta ita ba ta ce ta bi shi inna al-tuyura ala ashkaliha taqau to duk wannan tunanin ne na falsafa waɗanda ba musulmi bane ba su riski ba ba su ma rike wani abu na annabci ba tun da su a riskon su a fulakon su waye tun kafin zuwa annabi isa suka bi sun zo a dafatar timmin rusul manzannin da suka gabace sun wuce wasu ba su zo ba suka zo suka rasa yadda za su yi su gane Allah sai suka shiga kama-kama da rudu da rudani suka rubuta abubuwa da yawa kokarin tunanin su hankalin su zai cako musu gaskiya sai ya zama da kuma hankalin nasu bai kai su iya riskar hakikani na hakika ta Ubangiji ba saboda sai suka fada cikin dimuwa da rudani da maganganu marasa kan gado to wasu da suka zo cikin falsafa wadanda ake cewa falsafatul usul irin su Ibn Sina sai suke ta kokari yaya za su yi su musuluntun da suna girmama waɗancan su a risotin duk da cewa sun rayu a wani zamanin da ba na musulmi ba ya za su yi su musuluntar da wannan abin da suke faɗa su alakanta shi da shari'a irin su Ibn Rushd mai littafin Bidayatul Mujtahid to shine nan mala yake cewa wa man arafa muradal anbiya'i wa muradahum wanda ya san muradin abinda annabawa suke nufi da kalmomin da suka zo da su irin su mala'iku irin su shayatin yace kuma ya san muradin su waɗancan me suke nufi da nasu alima bil istirari anna hadha laysa huwa zaka zai sani ta hanyar tilan wato dalle ne ma zai fahimta kawai cewa abinda annabawa suka zo da shi ba shine waɗancan abinda waɗancan suke faɗa ba مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول يتم سكي نفيد العقل الأول العقل الأول لسكي فلم يسكي نفيد شيء وأنه مقارن عنده لرب العالمين أزلا وأبدا العقل الأول أقول أنسو هذا سكي سكا خامو تالد أبنجيزي دون سنة شواء العقل الأول معلول لنا إلا إلا شينو أبنى إنسو كتي إلا وزنان نفيد أبنجيزي to al-aql al-awwal ma'lul li nashi samuwar ubangiji dan a matsayin sa na ubangiji shi ya samar da wannan al-aql al-awwal din ma'ana kenan da babu wannan al-aql al-awwal din to kamar babu ubangiji ne an gane ko kamar mutum da inuwarsa yadda suke a hade baka iya raba mutum kace gashi daban kuma kace ga inuwarsa daban kace mutumin ya tafi amma inuwarsa ta ci gaba da zama ko inuwar ta zo tafiyarta inda ya kamata a ganta kuma shi mutumin yana gurin ba zai yi ba hada suke to haka suke cewa al-aql al-awwal yake tare da ubangiji an gane ko azalan wa abadan tun azal tun fil azal kuma haka za su ci gaba har abada wa annahu mubdi'u li kulli ma suwa shi wannan al-aql al-awwal din shi ya samar da duk abinda kuma yake ba al-aql al-awwal din ba al-uqul din da ga muku al-uqul din kowanne akal zai haifar da wani akal din zai haifar da al-falak zai haifar da annafs to kowanne akal din kaga akal al-awwal shine farko kenan shi ya haifar da waɗannan su kuma suka dinga haihuwa har aka zo al-aql na karshe wanda shi kuma shine ya haifar da ma tahta falak al-qamar duk duniya da muke gani al-aql al-ashir ko al-aql al-fa'al shine ya samar da ita aw bi tawassutihi hasala kullu ma siwa ko ta hanyar wasata ta hanyar shiga tsakani da shi al-aql al-awwal yayi aka samar da duk abinda ba shi ba wal-aql al-fa'al indahum عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر shi kuma aql al-fa'al shine al-aql al-ashir shi kuma shine ya samar da duk abin da yake karkashin falaki na wata wa yu'lamu bil-istirak kaga wannan shine ma'anar da su suke nufi to kaga tabbas wannan ma'anar ba yadda za a yi a daura ta kan sikeli na koyarwa ta annabawa wannan ma'anar ta samu zama ta samu gurin tsuguno ba zai yi ba wa yu'lamu bil-istirak abu ne da kowa ya sani ba tare da an yi masa ko ba tare da an koyar da shi ba ma min dinil anbiya daga addinin annabawa annahu laysa min al malaikati indahum man huwa rabb kulli ma siwa Allah babu wani malaika da za a ce shine ubangijin abinda ba Allah kaga shi malaiku ba su ne al-uqul ba al-uqul daban abinda annabawa suka zo suka karantar da mutane na cewa akwai malaiku shi kuma daban tunda annabawa su ce malaika yana zama rabbu ba an gane ko wala rabbu kulli ma tahta falakil qamar babu wani malaika da aka ce shine ubangiji wanda ya samar da duk abin da yake karkashin falaki na wata wala man huwa qadimun azaliyun abadiyun lam yazal wala yazal ko babu wani malaika wanda yake kadimi ne na har abada wanda bai gushe ba kuma zai gushe ba babu cikin malaiku wanda aka taba cewa yana da wannan sifa ashe kaga al-uqul daban malaiku daban wa yu'lamu anna al-hadith alladhi يروى اول ما خلق الله العقل اكوي حديثين da suke ruwaito wato farkon abinda Allah ya halitta shine al-aql wai shine farkon abinda Allah ya halitta malai yace wannan abu ne sananne cewa wannan hadisi hadithun ne batilun an annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na ƙarya da ake jinkidawa annabi sallallahu alaihi wasallam ma annahu law kana haqqan da a ce ma hadisin gaskiya ne لكان حجه عليهم ده سي دي اي مس حجه ده حديث ما سي حجه ده شي با فان لفظه دومن لفظن حديثن اولا با اولو با يدا سو سكي كرنتاوا اول مبتدا اول ما خلق الله اول دين ده مبتدا ني العقل خبر فرقو ابين ده الله لسه شي ني هانكني ابن تيميه تي ا لفظن حديث كودا يا تبتا با زي زما هكا با سي دي زما اولا بالنسب على الظرفيه اذا اول ظرف نين زمان اول ما خلق الله القلم فقال له اقبل فاقبل تو فرقن بين لوكاتين ده الله يا هلتي حنكلي سي يتي دي واتو فرقن هلتي سا ده ابين ده اكا جاي مسا an gane ko ba wai shine farko abin da aka halitta ba farkon halitta sa ana halitta sa kamar kace ana halitta sa da farko sai aka ce masa kaza kaga ai wannan ba shi yake nuna shine farkon halitta ba ko binasbi awwala wannan alif da lam a cire ta binasbi awwala ala zarfiya fa qala lahu aqbil fa aqbala yace da shi yo gaba sai yayo gaba kuma kala adbir fa adbara yace da shi baya sannan yayi baya fa kala wa izzati ma khalaqtu khalqan wai sai yace na rantsa da buwayata ban halicci wata halitta ba akrama alayya minka mafi karamci gare ni da fiye da kai fa bika akhud da kai nake karba wa bika uti da kai nake bayarwa wa bika thawabu da kai nake sakayya wa bika alikabu da kai nake hukuma wai da ya halicce shi sai ya ga masa haka waruya lamma khalaqa Allahu al-aqla ana rawaito hadisin da wannan lafazin lamma kaga ya ƙara fito da ma'anar lamma kaga zarfin ya fito lamma khalaqa Allahu al-khalq yayin da ya halicci hankali sai ya ce masa wato maganar ta zo a farkon lokacin da aka halicce shi to wannan hadisi ne mara gurbi hadisi ne mara kyau da ka duba littafin al-mawdu'at da Ibn Jawzi ya kawo shi ta hanya ruwayar Abu Huraira ya kawo ruwayar Abu Umama al-Bahili wanda dukkaninsu ya ruguje su gaba daya yace hadisi ne wanda bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin salsalar sa akwai wani da ake kira Al-Fadl ibn Uthman Al-Fadl ibn Uthman bin Yahya ibn Ma'in yana cewa rajulu saw mugun mutum ne a cikin salsalar akwai Saif ibn Muhammad din nan kazzabun ne bi ijma'ihim inda Ibn al-Jawzi makaryaci ne da ijma'in malamai gaba daya sannan ya fitar da shi ta hanyar Sa'ad ibn al-Fadl al-Qurashi wanda yake cewa haddathana Imran ibn Abi Salih al-Ataki an Abi Ghalib an Abi Umama da wannan isnadin to shi ma ibn al-jawzi yace da sa'ad da amr da abu galib majhuluna ne munkarul hadith majhuluna ne ba wanda zai iya cewa ga asalin su ga tarihin su ga ilimin su ga nagartar su ba a san ma ko su wane ne ba ko wanda yace ko tarkace wanda tarkace ne duk ba a san su munkarul hadith hadisan su hadisai ne wadanda suke masu rauni kware da gaske wala yutabau ahadun minhum ala hadithihi ba wani wanda aka goya masa baya akan hadisin sa ibn ahmad ibn hanbal yana cewa haza hadithun mawdu' laysa lahu asl kamar yadda ibn jawzi ya nakalto da kare shi to wannan hadisi ne mawdu'i baragurbi na ƙarya wanda ba shi da tushi haka nan al-uqaydi a cikin littafin sa ad-du'afa yana cewa la yuthbutu fi hadha al-matn shay babu wani abu da ya tabbata akan falalar hankali duk wani hadisin da kaga yazo yana bayanar falalar hankali kawai ka fito karara kai tsaye gaba gadi hankalinka kwance kace ƙarya ne duk kullu ma ruwa fi fadl al-aql fa huwa dhaif akwai wani mutum da ake kira Dawud ibn al-Muhaddith Dawud ibn al-Muhaddith ya rubuta wani littafi kitab fadail al-aql wai falalar hankali ya yi ta kawo ne sai na ƙarya sun ce duk shi ya ƙirƙire shi wannan mugun mutum saura ka ibnu tumiya ce wannan ƙarya ne kuma ko da ƙaryar ce ma ba iya ƙaryar da za a iya hujja da ita ba sai ta zama ta birkice ta zama hujja a kansu fal hadithu law kana thabitan shi kansa hadithin da ma a ce ya tabbata kana ma'anahu abinda yake nunawa ma'anarsa annahu khadaba al-aql fi awwal awqat khalqihi wato ubangiji yayi magana ne da hankali lokacin da ya halicce shi wa annahu khalaqa qablahu ghayruhu Allah yayi wata halitta gabanin sa ba wai shine na farko ba amma farkon da aka halicce shi ga abinda aka gaya masa wa annahu tahsalu bi hadhihi al-umur al-arba'a la kullu al-masmu'at ko tahsulu bihi ba tahsala ba wannan tahsulu bihi hadhihi al-umur al-arba la kullu al-masmu'at abubuwan nan guda hudu da suka zo a cikin hadisin kenan su kadai ne suke faruwa ta hanyar hankalin ba duka komai ba abubuwan da ya fada fa bika akhudhu wa bika uti wa bika thawabu wa bika al-iqab wannan hudu kawai aka fada su kuma a gurin su al-aqlu al-fa'al duk abin da kake gani kawai daga wajensa ne shine ya kwararo shi kan gane to kaga kenan shi ya halicci duk abin da muke gani wanda kuma hadisin bai nuna haka ba wal aqlu fi lugati al muslimina a harshen musulmi duka kowane irin mayare yake yi indai musulmi ne in aka ce hankali abin da ake nufi da shi masdar ne na aqala ya aqilu aqlan aqala ya aqilu aqlan ya hankalta yana hankalta hankali yuradu bihi alquwwatu allati biha yuqalu ana nufin abinda Allah yake ba mutum na baiwa tattare da shi wanda yake sa shi ya fahimci abu shi yake nufi da hankali wa ulumun yuqalu biha yuqalu wa ulumun wa a'malun tahsulu bidhalika ta hanyar shi akan samu ilimi ta hanyar shi kuma mutum yakan aikata wasu ayyuka la yuradu bihi qattu fi al-lugha jawharun qa'imun bi nafsi ba inda aka ce al-aqlu al-lugha ana nufin wani jauhari ne wani abu mai zama da kansa in suka ce jauhar abinda zai iya zama da kansa abinda yake jiki ne sabanin al-arab in suka ce al-arab abinda yake sifa ne la yaqumu bi nafsihi shi suke cewa arab wannan mustalah ne daga cikin mustalahat na falsafa ko al-manatiqa suka ce jauhar suna nufin ma yaqumu bi nafsihi kamar kofin nan jauhar ne wannan speaker take gabana jauhar ne wannan fila din jauhar ce amma arab shine abinda ba zai tsaya ba sai tare da wani kamar farin nan ba da ai fari shi kadai ya tsaya ka ganshi shi kadai sai dai fa shi cikin wani abu jiki an gane shi suke kira al'ab to kaga hankali ba wanda ya taba cewa hankali jauhar ne qa'ibun bi nafsi a ga wani gundarin abu gashi nan a ce kaga hankali nan kaga shi babu wani yare da ake cewa ai ga hankali yana abin nan ana ganin shi a taba shi ya zauna ya tashi ya tafi ya miko ya karba yayi girma yayi kankanta duk babu wannan saboda haka hankali ba jauhar bane qa'imun bi nafsi babu wata lugar da ta barwa haka fadar haka to amma su a gun su al-aqlu a gun su wani jiki ne mai zaman kansa tunda ana cewa shine ya fitar da kaza ya halicci kaza ya halicci kaza فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل ما يدى ذا في وأن معنى جوهر قائما بنفسه شين أقل ما يدى ذا أيوان مسلمية يعني في وأن معنى ده وأن اللفظ ما أننا قد بينا في مواضيع أخرى فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح تفسكر حن كلمة من يبيان وأن أبند سك فتاة abune mai munin gaske ba taccen abune a wasu gurare daban a cikin littafin sa safadiya a cikin littafin sa daru ta'arud al-aql wa naql ibnu taymiya ya faɗaɗa magana akan waɗannan wa annama zakaruhu min al-mujarradat wal mufariqat ba mufariqat ba wal mufariqat yantahi amruhum fihi ila isbat an-nafs allati tufariqu al-badana bil maut al-mujarradat sifofi sifa amma ko mai tsayuwa da kanta falasifa suna da wannan itikadin kaga wannan wani abu ne kawai a kwakwalwa amma ba zai yiwu ka ganshi a fili ba hadha fil adhani la fil ayani kamar yadda yake fada kaga sifa kaga fari fari kalmar fari din da ita tana nufin sifa sifa ta fari a kwakwalwa ka zaka iya sifan ta gafarin nan yana yawo watakila amma ba zaka iya yiwuwa ka ganshi a fili ba to wannan suke kira al-mujarradat al-mujarradat aw al-awsaf allati taqumu fil adhan la takunu fil ayan baganganu ne na falasifa inda ce zan sai wasu wani masu ita bacci matsala bayan da zamu dole mu yi bayani sai saboda Ibn Taymiyyah kawo al-mufariqat al-mufariqat kamar ran dan adam da take tattare da shi kaga rai ne wanda yake yana tare da shi kuma zai rabu da shi wannan rai na dan adam a hadisi kamar yadda muka karanta a cikin wani darasi ne a cikin darasin a wani darasi ne a hadisi a cikin tajridus sarih a cikin tajridus sarih hadisin da Yahuda suke tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salu raka'an ruh ko mun yi magana akan me ruh ruh din nan jism ne ko ba jism bane jiki ne ko ba jiki bane yaya hakikanin sa yake wannan Allah ya ce ba za a sani ba ya salu raka'an ruh qul ruhu min amri rabbi kuma utitu min al-ilmi illa qalila amma nasoshi suna nuna ruh din nan jism ne jiki ne an gane ko kaga ruh kenan shine suke cewa in yana jikin dan adam ana ce masa ruh annafs in ya fita daga jikin dan adam ana ce masa ar-ruh duk mun yi wannan darasin a ga daliban da suke zuwa karatun tajridus sarih wanda ba sa zuwa za su ji abubuwan da sababbi ne to al-mufariqat irin kamar rai na dan adam wanda yake tattare da shi zai rabu da shi yana tare da shi saboda haka jikin sa yana motsi saboda yana da wannan ran lokacin da ran ya rabu da shi kuma jikin zai koma gawa ba zai motsa ba an gane ko yace to duk abin da suke fada na sifofin da suke al-mujarradat wanda suke ba su da sifofi ne wadanda suke ba sa tattare da wani jiki ko kuma al-mufariqat wadanda za su rabu da jiki yace dukkan wadannan abinda kawai al'amarin falsafa zai kai gare shi zai tuke gare shi shine isbatun nafs allati tufariqu al-badana bil maut tabbatar da rai wanda ita ce take idan ta rabu da jikin mutum yake mutuwa wa ila isbati ma tajarradahu an-nafsu min al-ma'qulat al-qa'imati biha da kuma abinda rai shi kansa ran kana da rai abinda zaka iya zama wannan ran ya sa kana iya fahimta na kana iya motsi kana iya tafiya kana iya magana zaka iya a hankalin abubuwa hankalinka zai yi amfani sakamakon ran da yake jikinka da zaran ran ya fita daga jikin duk ba zai samu wannan ba ba za ka ji ciwo ban an taba ka ba za ka yi bakin ciki ban an yi magana a gaban ka ba za ka yi farin ciki ba in magana ta farin ciki ce waɗannan abubuwan kawai za su iya tabbatarwa ta hanyar in sun tabbatar da abin da ake cewa rai ce fa hadha muntaha ma yuthbitunahu min al-haqq fi hadha al-bab shine matakar abin da za su iya tabbatarwa da shi na gaskiya a wannan babu to Ibn Taymiya ya kutsa ya shiga cikin harkar falsafa Ibn Taymiya baharu ne sha kundu sai kune da ba san gaban ka ba ta ko ina ka bullo masa shi yasa wani lokaci kawai in ga sakilin za su je kama su kuwa a wani fagen sai ka ji ya zubar da kai sai ka ji kawai kai ba da kai yake ba kuma da wasu tan da ban yake ba san su ba to kuma sai waiwayo kuma saboda haka kuma wata rana waiwayo sai ga kamar ku ya tsana wasu fitina nan bai bada ba shi kullun maganar sa to kuma in ya kada kansa kuma yayi wani guri shi yasa kalin karanta littafin sa yana san yana bukatar ya zama da mutalibi yana da ilmam ala akalla yana da mutala cikin wasu funun yanzu zai karkato kuma idan na hawo ku bari ku gani yanzu ba kun gane ta maganar falsafa ba da ilimin falsafa da waye da waye to yanzu kuma zai kada kai shiga nawo da kai to idan ya zama na a kowane fanni baka da wani nasibi to zai zama kawai karantawa kake kana ga kamar zaurace yake ba za ka fahimci shi ba wataƙila kalmomin ka ji kana kasan su a larabci amma mai ya ce maka wani annasu alfalakiya mai kuma annasu alfalakiya ko yana ga maka almujarradat almufarikat ba banda za ka fahimta za ka iya kalmar ita kadai za ka iya gane ta amma kuma a cikin siyakin jerin magarar me yake nufi ba za ka iya ganewa ba to shine ya dace wal maqsudu wai ya ce nan ba shin fada magana yake ba yana shafa ta ne sama sama yace yayi bayanin ta a wasu gurare daban in ka koma littafin as-safadiyya ka dauko littafin as-safadiyya ko littafin dar'u ta'arud al-aql wa an-naql ko littafin bughyat al-murtad na tabbata duk mutumin da zai karanta littafin bughyat al-murtad ko as-safadiyya ya gane Ibn Taymiyyah adan to ba kuma littafin da zai kasa gane inda zai gane abinda wannan littafin kunsa zai iya bayani to ba kuma littafin da zai bayani ba sai sa wani lokaci wani ya ciccibo minhajus sunna wai zai karantar da jama'a da ce ku bashi wannan zai ci karo da dutse dole zai yar ba zai je ko ina ba ai dole kuma aka yar ba zai karantu ba to zaka ga minhajus sunna raddi yake ga littafin wannan dan Shi'a Ibn al-Mutahhir al-Hilli ya hadiye falasifa ya hadiye a cikin sa fa arada an yataqayyahum famasada sai daga baya yake so ya abayo su sun dame shi a ciki yake kokarin abayo su kuma sai kata ya abayo da wani sai yake fitowa to shi yasa sai ya zamana da yazo ya rubuta littafin sa a tasawuf sai ya hada tsufancin da falsafa akwai at-tasawuf al-falsafi irin nasu Ibn Arabi tsufancin da sai ya gwama su da falsafa kadau littafin iya ulumuddin duk da kwashe ne akwai abubuwa da ya dauko a littafin Haris al-Muhasibi al-Muhasaba ta Haris al-Muhasibi akwai abin da ya dauko a kutul qulub na Abu Talib al-Makki akwai kuma abubuwan da ya dauko daga falsafa don haka a ciki akwai magana mai kyau akwai kuma maganganu da dama marasa kyau a cikin littafin Ihya Ulumuddin na gasashe akwai kalamun jayyid maganganu masu kyau akwai kuma maganganu wanda suke marasa kyau shi yasa wasu malamai suke kokarin su tace su dan tsakuro abin mai kyau su bar sauran mara kyau akwai wani malami da ake kira Mahmud Mahdi Istanbuli ya rasu cikin manyan almajiran Sheikh Nasiruddin Albani yayi kokari ya tace wani abu daga cikin abin nan ya sa masa tahzib ko tahzib abin nan mau'izatul mu'minin fi tahzib ihya ulumuddin amma abin da ya fita da shi dan juz'i dan karami duk ba zai wuce shafi 300 zuwa 350 ba tare da cewa ihya ulumuddin ya kai wajen sifili nawa sifili wajen hudu amma abin da ya iya fita da shi bayan yayi tsakura din ya rereye bai fi shafi 400 ba sauraka ta ya tarjata siratu da falsafa sosai to shine yayi a cikin littafin sa akwai al-mazmun bihi ala ghairi ahli shine Ibn Taymiyyah nan yake fada yake cewa kamar irin yadda zaka samu a cikin maganar mai littafin al-mazmun biha wa ghairihi da wani sa yana nufin al-Ghazali ana shingina masa wannan littafin mithl ma zakarahu fi al-lawh al-mahfuz حيث جعله النفس الفلكية إذا أكد أو اللوح المحفوظ سيتي إتتي النفس الفلكية هو لفظ القلب سيتي شين العقل الأول هو لفظ الملكوت والجبروت والملك سيسن يوانا عبارة عن النفس والعقل دق أنا نفهم النفس والعقل فإن يقول أنك الوامي سيدنا فسر رأسه دوانا جمع جنون فلاسفة ولفظ الشفاعة لفظ شفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفي على المستشفي على المستشفي وان كان الشفيع قد لا يدري وتو شفاعه اي وني فيدي دي وني وذا ابن قيارتي وتو كمر ابو يجيكا دوك ابين ده يجيكا اذا كزو كانا قاره وني اكاي تو وندا كيكي قاره زبيا زي دغاي ان غاري كو زبيا زي دغاي ko ka zo ko baka so ba to wai shi abinda suke cewa kamar waliyai da irin abinda al-aqlul fa'al yake kwararo musu na ni'ima da rahama da tausayi da matsayi to wannan abin sai su cika su cika su cika su cika to idan ka zo gindin kabarin su su ana ta kwararo musu dan ba tsayawa yake ba to kai kuma yana kwarara sai dinga samun ka an fahimta ko shi wanda yake kwararowa ma watakila bai san ka zo gun ba kai kuma watakila ba ka san yana samun ka ba to haka suke fassara wanda zai ziyarci kabari yana roƙon na cikin kabari din to abinda ake al'aqlul fa'al yake kwararo wa shi wannan waliyin na rahama da ni'ima da tausayi da waye da waye to shi kuma ya riga ya cika to shine sai ya dinga kwaranya kai kuma kawai yana samun ka ba lalle ka sani ba shi ma ba lalle ya sani ba an gane ku to kaga wannan shirbe ne wallahi shine wai wanda to wannan shine shafa'a sai a fassara lafazin shafa'a da wannan in da za ku tuna kuna kare karatun a baya mun yi wannan inda ya magana ziyara bid'iyya da ziyara shar'iyya ya kawo wannan magana ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيء على المستشفي وإن كان الشفيء كان لا يدري وتواني قرنيا نيدي يكي قرنيا واغا واندا يكي نيمن شيتو شفاعة هذا يكي قرنيا واجا غشي واندا يكي شيتان واندا يكي نيمن شيتو قودا شي من بعد شيتان بيساني با وسلك في هذه الأمور ونهو يا مسالك ابن سينا يبي حنير ابن سينا وجب فسر ودنا الأمر kama kad usida fi mawdhi'in akhar kamar yadda an yi bayani fadadade a wasu guraren daban inji ibnu taymiya yace ya fadada magana a wasu guraren daban to ban sani ba za mu ci gaba domin yanzu kuma zai shiga maganar kalmar qadimi ce kamar misali kalmar qadimi sai mu ga ibnu taymiya kamar ya zo kan gaba zai saki magana sai kuma ya dawo sai ya zo ce kamar kuma kaza kamar kaza dan dai yana nan yana maka misalin a an ba kuma ta ba za ku yi tuna abin da ya jawo yake wannan misalan a wancan hikaya ko yaje wani lafazi ne yake so ya warware za ku tuna a lafazin a cikin hikayar a cikin hikayar ko lafazi fa yushaffi'uka Allah fa yushaffi'uhu Allah ta fa yushaffi'uka Allah fihi ko bayu shafi'uka Allah fi haka ne ko to wastashfa bihi fayushafi'uka Allah ba ma fi istaqbil bihi wastashfi istaqbilhu wastashfi bihi fayushafi'uka Allah to so yake ce wannan fayushafi'uka Allah kaga kalmar yushafi'u anan ba a sa ta a mahallinta ba daga karanta wannan kalma zaka fahimci cewa wannan dagaji ne kuma laraba ba haka suke amfani da kalmar ba to shine yake cewa ana iya samun wani lokaci kalma ta larabci sai a dauke ta saboda nisa da akai da yaran an fara manta yaran sai a bata wata ma'ana da ba ta ta ba an gane ko to sai wanda bai san yaran na asali ba shi ma aka kawai ya tsinci yaran a titi sai ya zo ya dauka sai ya yi wata ƙarya ya ce da daddan labari ne lokacin kuma ba wannan ma'anar sai ya dauko kuma ya kawo wannan ma'anar a ciki to sai shi kenan sai al'aurarsa ta bayyana an gaye ko wato kamar kalmar shadir shadir a da aka ce mutum shadir su kan shi akai kamar dan fashi mugu shi ne shadir amma yanzu balarabe ya ce wa yaro shadir wato yaro mai hankali in ya shafa kan yaro ya ce shadir ya ban sai yake shi ka yaron ka shadir mai hankali a da aka ce shadir dan fashi mugu kaga yadda yaron ya canza an gane ku to wanda bai san canjin yaran ba sai zo wata kira yana so hadisin ƙarya sai kawo shadir da ma'anar yabo tare da cewa a da can ba ta zuwa da ma'anar yabo domin daga shadir ma'ana ce mara kyau an gane ku to shine ibnu taymiya ya sa ya dauko wasu misalai ce kamar kaza kamar kaza kamar kaza shine ya gaggaro da mu haka tsundum sai muka shiga harkar falsafa kuma yanzu nema yake kuma ya dada mu cikin malaman nahwu zaka ina ga buhuta dai ku bari sati mai zuwa sai mu shiga nan domin abubuwa za mu fita watakila do a gajiye a kasa ganewa Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu fahimta ya bamu ikon aiki da abinda muka karanta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in littafin mau'izatul mu'minin bi tahdhibi ihya ulumuddin na ce na nawa na ce kawa manta tun baka tashi ba kawa da zazzage shi ana nace Mahmud Mahdi Istanbuli ba nashi bane yanzu malam sani ki mun tambayi da manta littafin Jamaluddin al-Qasimi Jamaluddin al-Qasimi shine ya rereye wani abu mai kyau da yake cikin Ihya Ulumuddin ya maida shi cikin wannan littafi kai kawa manta wannan kuma yace kalmar jauhar da aka ambata shin ita ce wacce masu wazifa suke amfani da ita a zuwa
jawhara suke ta ko jawhara tul kamal ko ba ita ba jawhara tana nufin kamar gwal abin nan dutse mai daraja shine jawhar kamar gwal an gane ko to wannan salatin da suke jawhara tul kamal shine suke sifanta shi da cewa gwal ne na kamala shi wannan salatin na bid'a kawai kaba da alaka da kalmar jauhar istilahi ce ya kalmar jauhar tana nufin gwal amma a maganganun su falasifa ko munafika sai suka ce jauhar tana nufin ma ya koba bi zatihi ma yuqabilu al-arab ce malam kai magana akan Ibn Rushd to ya ingancin littafin sa bidayatul mujtahid ila littafi bidayatul mujtahid wata bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid littafi ne na fiqh wannan ba shi da alaka da aqida wannan abubuwan da ya karanta ne aka karantar da shi na fiqh ya zo ya rubuta saboda haka wani abu ne da malamai sun karanta sun ga haka yake ba harka aqida bace shi harka aqida san ake ri ta ake daru da shi ake rikici da shi amma harka fiqh wani abu ne daban kuma san irin wani akwai cikin malamai da yawa wani malami zaka samu tantagariyar tubi ne amma yazo yana rubutu akan fiqh to ba zai rubuta wannan ba sai abinda malaman fiqh suka rubuta dan ba shi da alaka da aqida an gane ko saboda ka littafi ne ingantacce mutane suna karanta shi kuma ya nuna kwarewa a cikin littafi malam menene abinda Allah ya fara halitta to akwai kaga maganar awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam akwai hadisin da ke awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam wanda Ibn Taymiyyah shi nan ma yana inkarin yadda ake karanta hadisin cewa awwala ne ba awwalu ba idan ka ce awwala kaga abin da yake nunawa san da aka halicce shi aka ce da shi uktu ba yana nuna shi ne farkon halitta ba amma na karanta awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam kaga kenan shine farkon abin da ya halitta wasu abin da suke fada kenan awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam amma Ibn Taymiyyah yana ja da wannan saboda ka ubangiji shi ya bar wa kansa sanin menene farkon abin da ya halitta menene gaskiyar Ibn Taymiyyah yace waɗanda suka yi maulidi da jahilci za a ba su lada to wannan tsohuwar magana shekara uku da yin wannan maganganu to ina jin bako ne kuma ba zai bibiyar abinda muka yi a baya ba ne yana da kyau a dinga bibiyar abubuwa da aka yi a baya a daina ta maimaita abubuwa kauna ka zan tura ka zuwa ga kaset din da muka yi ko darasi da muka yi majalisi tun ana karanta littafin al-ubudiyya muka ware majalisi uku shekara uku baya da suka wuce ka koma ina jin ko a kaset ta uku na karshe inda muka yi magana akan shubuhar ginginawa Ibn Taymiyyah tabbatar da aqidar maulidi inda muka kawo maganganun sa abin da yake mutum zai yi shi bisa jahilci yana da san qurbani zuwa ga Allah bai san hukuncin sa ba sai ya zaci cewa kusanci ne ga Allah sai yayi abu Ibn Taymiyyah ce ana fatan wannan Allah ya bashi lada bisa ijtihadin sa ba bisa bid'a sa ba an gane wannan kuma a dukkan babin addini gaba daya in kai ijtihadi kai kuskure mai mazala ce idan shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idan shahada al-hakim fa akhta falahu ajr duk abin da kai ijtihadi tunaninka abin nan haka yake sai ka zaci in kai zaka samu lada sai kai amma daga baya sai aka fahimci ba haka yake ba to kai wannan ijtihadin da kai Allah zai baka lada bisa ijtihadinka da kokarin ka kwatanta wani abu da lada amma kuma ba zai baka lada akan bid'a ba abinda Ibn Taymiyyah fa dawai fada take nan to a dinga fadar haka fa a ce ya ce in kai ba tare da ka san kuskure ba ne Allah zai baka lada akan san annabi amma ba zai baka lada akan bid'a da kai ba a dinga fadar haka mana haka shi ya fada ko to amma ba za a fada haka ba sai a ce Ibn Taymiyyah ya ce in kai maulidi kana lada
abinda kai bisa jahilci kana tsammani kafin bayani ya zo maka ana yi maka rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kuma ya tabbata a muslim Allah ya ce qad fa'altu Allah ba zai kama mu ba da abinda muka yi bisa kuskure ko bisa jahilci
na cewa menene wannan hadisin yake nufi yushaku قائل أن يقول ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت القرآن فلا يتبعني حتى أبتدأ لهم غيره فإياكم وامتدأ فإنما ابتدأ ضلالا
حديث إن هذا أقول مغانا أكثر
مثل من نكي هلرتوا أقول مغانا أكثر إنجانش حديثا ما هلرتا يقصى وليزوية شيء بازات يمن ساعة بس يمن بيئية إن جاء قولا تشيسو الحالة إذا شناكرت القرآن لا إياشي ba za su bi ni ba har sai na kawo musu bid'a to iyyakum wa mubtada a hirdin ku da abinda zai kirkira na bid'a domin bid'a ba ta ce shine ma'anar hadisi menene maslaha mursala maslaha mursala shine duk abinda shari'a ba ta zo da shi bi itibarin wala bi ilga wala abu na mu'amala ba na addini ba wala abu na mu'amala tsakanin mutum da mutum wala abu na halatta abu ko rashin halatta shi shari'a ba ta zo bi'tibari hadha shay'i ba lam yarid nafsu bihi bi'tibarihi wala bi'idai nafsi bai zo yana nuna cewa abin nan ayi ba bai zo kuma yana nuna soki abin ba shi yake kira maslaha mursala an gane ko to anan ne ake duba akwai maslaha ayi abin ko ba maslaha wannan yana shiga babin mu'amalat ne masalihul mursala ba ta shiga babin ibadat wannan sura shiga babul wasa'il ba ta shiga babul maqasid gaya babul wasa'il babban wanda ya yayi magana akan wannan shine ash-Shatibi Abu al-Qasim ash-Shatibi a cikin littafinsa al-Ittisab shi yayi dogon sharhi wajen ya tantance tsakanin abinda ake kira maslaha mursala da kuma bid'a kaga maslaha mursala yana daga cikin abubuwan da Imam Malik ya rika wajen tabbatar da wasu abubuwa na maslaha na mu'amala tsakanin al'umma tsakanin mutane an gane ko saboda ita maslaha mursala wani abu ne da ba a zo aka ce yi ba ba a zo kuma aka ce kar kai ba amma dukkan abin da ya shafi abu na addini an kulle kofar kirkirar sabon abu wannan nasi ya zo bi ilga'i kulli bid'a shi kulli bid'atin dalala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd a babin addini wannan nasi ya zo da ilga'i duk wata bid'a amma a babin mu'amala a babin wasa'il misali yanzu za a yi sallah liman yasa la tika wannan ne masalihul mursala an fahimta ko tafika din nan ba babi bane na addini babi ne na maslaha kawai yasa za a ga liman ya saka za a ga fada ya sa a coci za a ga makadi ya saka ko za a ga mai karatun qur'ani ya saka saboda ita abun ba ita ce take nuna addinin ba an fahimta da a ce addini ne na musulunci shi tafika da fada ba zai sa ba kamar shiga mota za ka shiga joni ya shiga wacce tafi taka kyau ma ko kaga baka cewa ai yayi addinin da yafi naka kyau saboda wannan ba babin addini bane shi da ya shiga mota kai ka shiga irin ta baya jin ya shiga addinin ka kai ma da ka shiga irin ta shi baka jin ka shiga addinin sa dan ba addini bane wannan kaga ka wannan ka magana ta jirgin sama su ai duk waɗannan babi ne na masalih maslaha ta ittibai kamar karantarwa wani ya karantar a tsaye wani a zaune wani ma a kwance ki karantarwa akwai malaman tsoro da sai dai kwanta ku kuma ku harde kama gon ku ku yi baya da su kun ba ka shigo da kafa ka gaba to zai kore ka daga abin nan a kwance ga dama karantar wannan duk maslaha ta ce bai da alaka da addini an fahimta saboda ya ga dama ya kwanta ya ga dama ya tashi ya ga dama ya ce karanta inji ya ga dama ya karantar da kai ya ga dama ya tashi sai mai jan baki ya ga dama ya kisa mai jan baki an gane ko wanda duk wasa'il ne wasa'ili annabi da zai da'awa farko da aka ce wa an jira shi rasa kal aqrabin zuwa ya hau jabal abi qubay kaga wannan wasa'ili wasila ce ba za ka ce dai wanda zai fara wa'azi ba sai ya fara ta kan jabal abi qubay ka ce ai al wasa'il din nan tawqifiyya ce ai sai da nan dan haka duk wanda zai fara wa'azi sai ya je makka ya nemi jabal abi qubay shi ma ya hau to ya hawo ya fara mai kenan wa an jira shi da garatawe shi ma sai ya kira ya badi abduwaye
wannan wasila ce kawai a lokacin haka yake ganin in yayi jama'a za su ko saboda haka yi sai da Abubakar bai taba cewa mu ba za mu yi sai mun haucar Umar haka ba wani sahabi ne taba abin nan an gane ko wasila ce wannan yana za ka ana ta surutu ya za ku tare jama'a ya za a yi wa'azi na kasa ya za a yi kuma ai kuna bid'a wannan duk wasila ce ta sadar da ilimi ka iya ba da ilimi dalibanka a zazzauna a kasa ka iya ba su ilimi suna kan kujera ka iya ba su ilimi ta hanyar haddace ka iya ba su ilimi ta hanyar suna rubutawa duk ɗaya da kaso sai yasa za ka ga malaman hadisi akwai wanda hadda kawai yake akwai wanda sai ya rubuta akwai wanda arzi yake akwai wanda qira'a yake anwa'ul nan anwa'ut tahammul a gurin malaman hadisi wajen guda goma wajen guda takwas duk hanyoyi ne na ɗaukar ilimi wannan ba su da ƙaidi saboda duk suna cikin maslaha abinda mutum ya ga maslaha a lokacin can da ba su fika mustamluna ake sawa su suke kamar zakara su suke isarwa su ne al-muballighun idan kamar karatun nan wannan da a ce babu wannan amsakuwa din zan fada sai a samu wani kuma anan sai ya yi tara na baya su ji abinda na fada to haka da ake wani lokaci sai a samu mutum bakwai ma kuma su da hawa tsoron ruwan bishiya ne yadda sautin nasu zai yi nisa zai je da nisa an fahimta ko to wannan wasa'il ne ba wani da ya taba kawo tarnaki a kai saboda malamai sun fahimci cewa wannan babin sa daban to kaga wani ya zo ya jawo wancan babin yana so ya hada shi da babin bid'a to kama kuma an rasa ko me za a riki amma za ka taba zuwa ka dau wani littafi ba ka ga irin waɗannan wasa'il na malaman hadisi an sa su cikin abin nan domin wasa'il wannan su cikin babin masalihul mursala akwai wata risala ta wani malami a ina jin sunan shi Dr. Mustafa sunan ta kawa'idul wasa'il tana da kyau kwarai da gaske wajen inda ya bayanin waɗannan abubuwa wannan kuma ranar Asabar ka zo bayan an yi sallah sai naga kai da waɗanda suka zo kowa ya yi sallarsa shi kadai shi ne nake son ƙarin bayani abinda ka gani ai gani ya kori ji da ka gada ya yi sallarsa shi kadai kuma na hana kowa ya yi sallah da ni wannan shi ne nake ganin ya fi dacewa da sunna ba na ce idan an yi jam'in biyu ba an yi bid'a sabani ne na malamai wasu suna ganin ba komai a iya kulle jam'i biyu a masallacin da yake da limami da ratibi wasu suna ganin a iya kulle jam'i biyu ko saboda haka wasu kuma malamai suna ganin ba za a iya kullawa ba jam'in farko shine jam'i halattacce wanda duk za a zo a kulla shi to bai kamata a kulla shi ba an yi shi ba bisa ka'ida ba duk da gaske sallar ta bace ba to ni ina tare da waɗannan da suka ce na farko din shine ya kamata a tsaya a kansa saboda dalilai da yawa na farko dalili na nassi hadisin da ya tabbata cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo masallaci sai ya samu an gama sallah sai ya juya ya koma gida ya yi da ahalinsa inda ana kulle jam'i na biyu ya kamata ya zo don tabbata za a samu wasu irinsa bai kamata ya koma ya yi jam'insa a gida ba Shafi'i Imam Shafi'i ya yi hujja da wannan hadisin yake cewa kuma salaf magabata sun kasance suna karhanta wannan ba ta so limamin da yake da masallacin da yake da limami ratibi ya zama ana kulle jam'i biyu a cikin masallacin yace salaf suna karhanta wannan ce waɗanda da yake tsara salaf haka ya samu suna yi ba suna karhanta wannan sannan kuma idan ka dubi hikimar ita shi jam'in shi ne a tara jama'a a guri guda su yi sallah a bayan liman daya wanda wannan zai sa kansu ya haɗu zuciyarsu ta haɗu idan aka ce an yarje ma waɗannan su zo su yi nasu wasu zo su kullata su zo su ma su kullata su wannan hikimar da ake so ta haɗa mutane an ɗan rushe ta domin idan ni idan na san cewa zan zo in samu na biyu ba lalle in zo na ɗaya ba ce ai ku bari ma ko ba mun rasa wannan za mu je mu samu ana na biyu shi ba jabi ne sai mu zo wani ba shi ai na biyun ma akwai na uku, ai na uku, kaga abinda ake so na haɗuwar jama'a wannan kukkul da jam'i din ɗaya bayan ɗaya ya rusa shi, sannan bayan wannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallar mutum biyu ta fi ta mutum ɗaya, sallar mutum uku ta fi ta mutum biyu, ba ala koyaushe jam'i koyaushe jama'a suka fi yawa a cikin masallaci ko masallacin da ya fitar da jama'a, ladan da ake samu a cikin wannan sallah ta fi wanda bai kai haka yawa ba. To idan ya zama da an yadda a kukkul da jam'i ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya, kaga wannan garaba ta an rubuce ta, an gane ko? A shi yasa muka ga magabata sun tsaya akan wannan batun karhanta liman da masallaci da yake da liman ratibi, an ce liman ratibi ba wai lalle ya zama ɗaya ba, za a iya samun liman ratibi ba ɗaya ba, shi ba wannan abin nan bahasi ne da malamai suka yi a cikin littafin su, ana iya samun ta'addudul abin nan a'imma wanda kuma dukkan su ratibai ne, kama adadi kuma dukkan su ratibai ne, a ce waɗannan za su yi sallar kaza waɗannan, inda babu liman ratibi kamar irin masallacin kasuwa, sallacin kasuwa wannan ya zo ya yi wannan ba wani liman ratibi, haka wannan liman ya zo ya yi gobe ko wani ne zai zo, ya danganta yana nan ya yi baya nan wani ne za ka yana tafiya kuma wasu ne masallacin kan hanya irin na tasha wanda ko za a zo wucewa a tsaya ko irin na gidan mai za a samu ba su da wani limami ratibi. Saboda haka ni na fi karkata zuwa ga waɗanda suke ganin a takaita akan ta farko, in ya so kowa ya zo to shi yawa kansa sai ya sallata shi kadai, in ya samu wanda zai masa sadaka cikin waɗanda suke gurin shi kenan, cikin waɗanda suka riga suka yi kamar yadda ya tabbata hadisi sai ta shi kai ma wannan sadaka. Kaga anan akwai wanda ake ba wa sadaka, akwai mai ba da sadaka, an gane ko? Ba za ka yi kiyasin wannan akan jam'i na biyu da muke magana akan su ba, jam'i na biyu da muke magana akan su dukkan kuma bukata ne, ko ba wanda yake ba wani sadaka, kowa ya bukatar sallar yake, wannan kuma da za a ce ta shi kai ma wani sadaka, sadaka ce in ya ga dama zai ce zai iya cewa na giya ko? Zai iya hana shi, kuma shi yake wannan ne yake da bukatar shi, shi ba shi yake da bukatar sa ba, an gane ko? Amma in muka zo dukkan mu ba mu yi sallah ba, babu wani almutasaddiq da mutasaddiq alai, dukkan mu na bukatar sadakar ne, za a ga kanmu muke taimako kawai, saboda haka ba a kiyasin wannan akan wacce kamar yadda wasu ke kokarin su. Saboda haka ni dai na fi gamsuwa da wannan, kuma wannan ba shi yake nuna idan an samu wasu yi ba do'a ta da jijiyar wuya akan wannan abu ne mai sauki, idan wani ya karanta wancan ra'ayi din ke ga cewa shi ba damuwa to kada ta da jijiyar wuya, matsala ce ta ijtihadi, babu nassi karara da yace ka ayi illa iyaka, dai ana dudduba wasu nusus ne a har hada a ga cewa ashe kamata yayi abu kaza ya zama, akwai bambanci tsakanin matsalar da take da nassi karara. Yau da hadisi ne yace idan an liman yayi sallah kada a samu wani ya zo su gaji, kaga wannan hadisi ne karara hadisi, to a nan ne ake tsayawa a ce sai an gamsar da mutum lalle ya bar ra'ayinsa, amma in babu hadisi karara malamai sun yi ijtihadi waɗannan suka kawo abinda suke hangowa cewa zai iya zama dalili, waɗancan masu kana su to sai a bar matsalar da sauki kada a ɗauke ta da zafi, don wani za su iya raba masallaci akan wannan ba karamin aikin mu bane saboda karancin ilimi da fiqhul khilaf, sai a raba masallaci akan haka, to abin bai kai haka ba, an gane ko? To wannan shine karin bayani. Ta ce yana matukar son aure kuma ba shi da hali, zai iya wa babansa ƙarya ya ce likita ya ce sai ya aure, to abinda gaskiya ba ta bayar ba, ƙarya ba ta bayar ba, wai ai yana zuwa da ganin likita saboda tension, to in likitan da ya ce tension din haka yana buƙatar aure, sai ka je ka gaya babanka cewa babanka ba likita ba ya ce tension din nan ba ya yi sanadi a maka aure, amma kawai kai likita ƙarya a kada kada kai haka, abinda gaskiya ba ta baka ba, ƙarya ba ta baka ba, ƙarya kuma yake yadda yi maka, kaga ga ƙarya kuma baka samu nasara ba. Shin azumi na nafila idan aka azumci sati guda kai azumi sati guda kai na kasa gane mai rubuta, yana nan wanda ya rubuta magana azumi
yana nan ko takarda kawai ya turo ta ce tafiyar ta kai ne to me kace kana to annabi ce yayi mafi alkhairin azumi mutu hilal azumi da sahu daud siyamu yau ne fitr yau kai daya ka aje kwana ɗaya sana ɗaya kai kwana ɗaya ka aje wannan shine yafi a wanda zai yi azumi haka a jere haka ba wai haramun bane yin haka din amma dai ana so yayi afdalu shi ma nace afdalu wanda yafi lada yafi fifiku amma da za a ce yazo yayi azumi a litinin talata laraba alhamis ba ta yi kuskure an gane ko ba ta yayi haram amma za a ce ya bar al'afdalu ila al-mafdul ya bar abin da yafi fifiku zuwa ga wanda bai kai shi fifiku ba saboda in za ka iya siyamu dawud din shi yafi in ba za ka iya ba kai wannan din saboda kana ga in kai hukum za ka dan kwana biyu ko ba kai ba saboda wata larura ka to shi ba wannan ba wani abu bane ba komai
Allah ya ta mu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi